Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Ministan harkokin cikin gida a Faransa Christopher Castaner ya ce an samu kwanciyar hankali a rikicin jiya a sabar a birnin Paris duk da hargitsin da aka samu dandacin lamarin da ya ce bai dace ba. Yan sandan Faransa da taimakon rokoki sun zuba wa masu zanga-zanga da ke saye da ƙananan riguna launin ruwan ɗorawa barkodin tsohuwa a kan titin Champs-Élysées. Masu zanga-zangar suna kalubalantar tsadar rayuwa ne da ake fama da shi a Faransar. Castaner ya kiyasta masu zanga-zangar da yawa su ya kai 10,000 akan titin Parisiens, suna cikin mutane 125,000 da suke zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ya ce an kama kusan mutane 1,000 a birnin Paris, kana mutane 135 ne suka jikata ciki har da jami'an 'yan sanda 17. Mutanen Yamal miliyan 20 wato kashi 2 cikin 3 na al'umman kasar na fama da rashin abinci sakamakon yaki da ya daidaita kasar, kana kuma ya jefa ta cikin talauci. Wata sanarwa haɗin gwiwa hukumar abinci da noma da ta Majalisar Ɗinkin Duniya da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shirin samar da abinci na duniya, wannan sanarwar na cewa yaki na kasar da shi ne taimaka wurin samun matsalar kayan taimako mafi muni a duniya. Hukumomin sun ambato jawaban masu fashin baki daga shiri na musamman akan samar da abinci, wani shiri ne da ke taimakawa wurin bincike da kuma tabbatar da kasashen da suke fama da yunwa a duniya. Tuni mutane kimanin miliyan 15,900 ne suke fama da yunwa a Yamal, a cewar nazarin hukumomin. Nazarin ya ce mutane miliyan 20 ba su samun isasshen abinci da kuma ruwan sha. Duk da irin kira da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta yi da a yi tsayin daka wurin samar da mai, kungiyar kasashe masu arzikin man fetur a duniya ta OPEC da ke da Saudi Arabia ke jagoranta tare da Rasha da kawayenta sun sanar a shekaran jiya Juma'a cewa za su rage samar da ɗanyen mai a kasuwar duniya da ganguna miliyan 1,200 a kowace rana, wannan ragowa ce wadda ta fi kowane girma ko kuma ragowar da ta fi girma fiye da abin da ake tunani za a samu. Jami'an kungiyar OPEC sun ce babu wata siyasa da aka yi tunani kafin daukar wannan shawaran, suna cewa yana wato yawan mai da ake samu a duniya ne ita ce ta yi sanadiyar daukar wannan shawara, kuma shawarar ta biyo bayan hasashe da aka yi cewa za a samu raguwar bukatar mai a sabuwar shekara, yayin da kuma za a samu karuwan samar da mai a nan Amurka. Masana tattalin arzikin mai basu sun amince cewa akwai bukatar rage samar da mai a duniya domin kara farashin mai wanda ya yi kasa da kashi 30 a cikin 100 a watan Oktoba, kada masu fashin baki a kan kasuwanni da dama su kuma sun yaba ma wannan matakin da kungiyar OPEC ta dauka. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'i da ke shirin barin aiki a fadar shugaban Amurka ta White House shi ne mai kula da madaukin ofishin shugaban Amurka wato Oval Office. Shugaban ma'aikata na ofishin shugaban kasa John Kelly zai yi aiki zuwa ƙarshen wannan wata, in ji shugaba Donald Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Asabar. Da yake ci gaba da bayani ga manema labaran, Trump ya ce John Kelly zai bar aiki amma dai bai sani ba ko zai ritaya ne, sai dai ya tabbatar da Kelly jarumin mutum ne. Nick Ayers shi ne ake sa ran zai gaji Kelly, matashin nan dan siyasa kuma shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban kasa Mike Pence. Shugaban Trump ya ce nan da wuni ɗaya zuwa biyu zai sadar da sabon shugaban ma'aikata na fadarsa. Kama wasu masu bayyana ra'ayinsu akan harkokin siyasa a Turkiya yana ƙara yin yawa a cikin mutane wanda suka yi gagarumin zanga-zanga a shekaru biyar da suka wuce. Lauyoyin gwamnati sun bada takarda na sammaci da za a kamo shahararrun mutane da suka hada da wani dan wasan barkwanci da kuma dan jarida da wasu 'yan fafutuka. Kama waɗannan mutanen da ina da alaka da zanga-zangar da aka yi a shekarar 2013 wanda ake kira Gezi. An fara tashin hankalin ne a lokacin da aka gwamnati ta ɗauki niyyar gina kasuwar zamani a kan gandun shakatawan Gezi wanda ke tsakiyar Istanbul. Nan da nan kuma zanga-zangar ta rikide ta zama gungu na masu adawa da gwamnati, musamman Prime Minister na wancan lokaci Erdogan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Shau madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta ɗauki ƙwararrun malamai don inganta ilimin yara a makarantun firamare a faɗin jihar. Kwamishina a ma'aikata mai kula da ƙananan hukumomi, Professor Mata Adamu, ya shaidawa wakilinmu Sani Sha'iba Malumfashi cewa duk wanda aka ɗauka ya ci gudawa ta musamman da aka shirya wa sabbin ɗaukan.
A wannan magana da nake da kai yanzu mun ɗauki malamai fiye da 20,000 a makarantunmu da dama na jihar Kaduna, kuma an tuttura su waɗanda suke kowanne daga cikinsu ya ci wannan jarabawa, ya ci interview, kuma an tura su wurare daban-daban. Laruran cewa waɗansu ba sa son zama a ƙauyuka, eh haka ne. Idan ka ɗauki wato birane na jihar Kaduna, misali su Kaduna, Zaria, Sabon Gari, Igabi da dai sauransu, dai ne birane wanda kowa yana da sha'awar ya zo ya zauna a guri. In ka ɗauki ƙana hukumomi irin su Zangon, Katawar, Kila, Birnin Gwari da sauransu, jama'a dama ba su. To a wannan kididdiga da muka yi da ɗaukar sabbin malamai da muka yi, sai muka yi cewa akwai wasu ƙana hukumomi waɗanda suke ba a biranen ba ne. Alal misali karamar hukumar Kaura, yawan malamai da take da su ya fi ƙarfin ɗaliban. Nan ne za a ce a kowane ɗalibi tara yana da malami da. Kuma ita dokan na ilimi shi ne ya kamata a ce kowane ɗalibai 40 zuwa 45 suna da malami guda.
To yanzu irin waɗannan ba za a yi ɗauka su, amma ba su sauran wasu ƙananan hukumomi.
Abin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi kenan ta ce to hukumar wato makarantun firamare wato SUBEB na jihar Kaduna ta duba ta ga shin waɗanne ƙananan hukumomi ne. Alal misali idan Kaura ɗalibai tara suna da malami ɗaya ne, idan ka zo ƙaramar hukumar Igabi za ka ga cewa ɗalibai 149 ne akan malami guda ɗaya. Saboda haka sai aka ce a rage wayansu daga can, a baza su a shigar su da waɗanda aka ɗauka aiki sababbi da waɗannan haɗa su. To wannan shi ne maganin al'amarin. Kuma gwamna ya ba da umarnin cewa duka wani wanda aka ba aiki na koyarwa a makarantar primary school aka tura shi wani guri ya ce ko ta ce ba za shi ba, to sai dai ya bar aikin ko kuma ta bar aikin. Idan ka yi lissafin tabarbarewar ilimi ba makarantun primary school ba ne kawai, ilimi ya tabarbare a secondary, ilimi ya tabarbare a makarantun gaba da secondary. To amma ba za ka iya gyara shi daga jami'o'i ko polytechnic ko kolejojin horar da malamai manya-manya ba. Inda za ka gyara ilimi shi ne daga makarantar primary, domin abinda primary ta yayi shi ke zuwa secondary, in ji secondary shi ma abinda secondary ya yayi shi ke shiga jami'a. Saboda haka gaba daya sai kasance cewa tafiyan ya gurɓace, ya lalace. Sai kaga mutane da dama sun dade suna korafe-korafe akan cewa sun kira waɗanda suka gama jami'o'i suna da takardun digiri akan su zo su rubuta bukatun neman aiki. Wannan bukata da ake kira application da ake kira sai ga mutum gashi da digiri ko digiri biyu ma amma ya zo ya kasa rubuta.
To wannan sai kawo ni kan maganan batun gyara da ake ta yi shine cewa a da muna primary zaka ga kuna cikin aji malami na koyar da ku, ko dai headmaster yana kewayawa ta window ba tare da sanin malami ba, ko kuma akwai wani gaba da shi wato supervisory headmaster ko education officer a lokacin EO kenan suna kewa. wa yara yanzu abin da aka rasa kenan shin me za ku yi game da wannan al'amari
wannan ya daga cikin wato bangarori na gyare-gyare da gwamnati ta dauka akan wato inganta fannin ilimi a jihar Kaduna ba haka ba da kana zauna a kauye kaman Zangon Katab inda ba kwalta tsakanin Kaduna da Zangon Katab ya kai kilomita 200 wanda shi a cikin kilomita 200 nan za ka yi tafiya fere kilomita 180 ko 90 a hanya ne mare kwalta hanya mare kyau amma a kowace shekara za ka samu babban baturin makaranta ya zo daga ministry wato ma'aikatan ilimi a Kaduna yana bi makarantu yana dubawa yana gani to a wannan lokaci za ka ga lokacin da makarantun horar da malamai wato na teachers college idan suka zo abin da ake kira teaching practice za ka cewa malaman daga makarantun su suna bin su suna zuwa ba za su samu lokacin da za su amma za ka zo su zo su shiga aji su zauna su yi yadda malami dalibi yake koyar da yara to kaga duk wannan abubuwan sun rushe na daya dai shine kullun a gyara abin da ake kira national policy on education wanda gwamnati zo ta gyara nata a bata wannan aka ci kuku da abin har aka kai matsayin da aka ce ba a ma bukatar makarantun horar da malamai in kan tuna za ka san cewa irin malaman da suka koyar da mu ko da a primary school yawanci zuba ba su ma ci jarabawan grade 2 din ba amma saboda sun koyi hanyoyi ta yadda ake koyar da yara da wannan basira da koyarwa da aka yi musu shine suka tallafa suka taimaka har Allah ya sa su suka fitar da yaya masu ido amma a yanzu halin da ake ciki shine wayannan makarantun ba su
Professor Mata Adamu, kwamishinan kananan hukumar mulki na jihar Kaduna. Kwararru ne na ganin cewa yana da kyau a sake dawo da Teachers College da horar da malamai don farfado da ilimi a arewacin Najeriya. Sanisha Malfashi, murai Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A jihar Kebbi kuma, sakataren ilimi na karamar hukumar Shanga, Malam Garba Aliyu ya ce, an sami gagarumin cigaba a fannin koyarwa a yankinsa. Ya fada wa wakiliyarmu Maryam Ato Muhammad cewa hakan ta samu ne don horas da malaman da aka yi akan aikin su. Ga yadda hiran ta kasance.
A halin yanzu akwai yunkuri na ganin cewa lalle ilimi ya dan haɓaka a kasar karamar hukumar mulki ta Shanga. Saboda abubuwan da muke ainihin gudanarwa kama da binciken abubuwan da ke faruwa a makarantun ne da kuma ainihin su kansu malaman da ake kora muna kokarin mu sun samu bita domin su kara kwarewa ga sha'anin koyarwa a makarantun ne a haila yau UNICEF tana kokari kan wannan haujin tana ba mu ainihin gudunmuwa game da training din malamai ta ga cewa sun samu makama aiki to kasancewar wannan an samu gurgudu ci gaba a karamar hukumar ilimi ta Shanga local government
da ya koma a fagen kayayyakin aiki kuma ga abin da yake cewa
sannan kuma akwai buƙatar kawo kayayyakin aiki saboda ilimi abu ne wanda yake ba hannu ɗaya din kanjinka kowa ana son ya kawo nashi ainihin abin nan to su ma akwai buƙatar amana muna samun kayan aiki suna yi amma a ƙara bisa ga abin da ake game da sha'anin kayan aiki to malamai muna da malamai amma kuma muna da karancin su akwai makarantu ne da yawa wanda ke bukatar malamai a halin yanzu to don haka dama muna ba da shawara ga gwamnatin jihar da su dev kan abin da ya shahi karin malamai don a halin yanzu nan akwai wanda suka yi ritaya akwai wanda Allah ma da suwa duka wa'annan sun wuce to mafi yawancin makarantu ne ba a samu madadin su wa'anda za su ci gaba da koyar da yara so akwai bukatar malamai a wannan haujin a wannan karamar hukuma ta mulki ta Shanga sanin kowa ne musamman karamar hukuma mulki ta Shanga wuri ne wanda yake ainihin mutane ba su damu da karatun ƴaƴa mata ba to amma a halin yanzu nan saboda yawan fadakarwa da ainihin LGA ke yi da kuma yan abinnan SBMC da NUT abin da TTA to an samu gagarumin nasara game da sha'anin karatun ɗaya mata a halin yanzu nan da wasu program ma da non-governmental organization ke yi su ma sun ƙara jawo hankalin ainihin child education wanda Mr. Lami take gudanarwa a nan karamar hukumar Shanga makarantu ne da dama an samu ainihin gagarumin nasara game da enrollment na mata na ɗaya mata to kuma muna nan muna yi yanzu abin nan JSS abin nan wanda zamu ka tura su kan su kula a halin yanzu akwai ɗaya mata da yawa wanda yake ma akwai wasu da sun samu bijira sun samu jajirce ƴaƴan su cewa ba za su je karatu ba da kansu ƴaƴan suka taso suka faɗa mana abin nan suka tafi har wurin sarkin yawuri domin su suna buƙatar su karatu kuma a halin yanzu alhamdulillah iyayen ainihin an nuna musu muhimmancin ilimin nan dole sun bari sun wuce zuwa makaranta a halin yanzu nan. To shawarwarin da nake so in bada a nan babban al'amari ga sha'anin karanta su shine supervision. Muna buƙatar mu ga cewa yadda mu muke yi a nan at local level ainihin ita subev ana fitowa ana diban makarantun ne yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma jadawalin aikinsu da kuma akwai buƙatar ainihin taimaka a wannan haujin.
Kazalika sakataren ilimi na ƙaramar hukumar mulki ta Ingaski ya yi tsokaci game da irin ci gaban da anka samu a fagen ilimi a yankinsa ga abin da yake cewa.
Sunana Malam Abubakar Wada Wara. A tun lokacin da muka samu kanmu a zama sakatarorin ilimi ya kusan kaman wata goma kenan a gaskiya daga sashen secondary school na Hito zuwa sashen primary gaskiya na ga ci gaba mai inganci. Kamar last time shigowar mu a zahiri idan ka zagaya na farko tukun gine-gine kai kanka zaka ji tausayin yanayin da ka iske, amma cikin ikon Allah daga wata uku da suka wuce ci gaban da muka gani abin ma sai dai a ce madalla. A ƙaramin hukuma na tsakanin project na 2016 and 17 domin haɗe su aka yi wannan lokaci na samu kusan makaranti 21 waɗanda aka yi wa renovation, new construction da upgrading. Kamar shatima a gaskiya abun sai dai a ce madalla. Wannan abun ya sa wani abun mamaki da na gani a rayuwa, iyayen yara suna kwaso yaransu daga private school zuwa public school domin a lokacin ina mai maki tabbaci wannan makarantar da muke cikin nan offices namu yake in I can boast of in samu population na 700 of what yau ina mai maki tabbaci idan kika zagaya zaki kida yaro da yake 1000 zuwa sama. Wannan ci gaban sai da ce madalla. Malamai su kansu sun daure ma cikin su bell gaskiya suna aiki gaya. Wannan gwamnan sai dai mu ce Allah ubangiji ya saka mu da alheri. Na tsaya malami baya kukan baya da albashi domin muna cin abin da ke faruwa a nan kusan ma makwabciyar mu Niger. A gaskiya wannan bawan Allah Allah da ya saka mai da alheri. Sashen ilimi idan muka ce mun yi kafa baya gaskiya Allah sai ya tambaye mu hakokin mu ana ba mu lokacin kuma da ya dace da mu domin albashi dai bai taba kai a ce maka ya kai yau 30 da wata babu shi. In worst come to worst 21 nan 2 3 4 within that range kowane wata muna an san albashin mu lafiya lau.
Maryam Ato Muhammad Muryan Amurka daga Birnin Kebbi Nigeria.
Shugaban kungiyar iyaye da malamai wato PTA na makarantar sakandaren ƴan mata na Jikaka Dawo da ke Funtuwa Alhaji Rayyana Sule ya koka da irin kayan da ɗaliban ke sakawa in za su makaranta. Ya bayyana hakan ne a wasu taro da kungiyar ta gudanar a makarantar. Ga wakilin mu Zaruddin Sani Futuwa da rahoto.
Wata yarinya za ka ga ta sa ɗan hijabin ɗan ɗingilin wando ya yage ko riga daban wando daban ɗan kwali daban wasu ma za ka ga hawa ɗan wandon nan na zamani da ake yayi wani mai matsatsar ƙafa shi kuma abin da ya sa gwamnati ta ce yarinya don za ta zo ba kayan makaranta don za ta bambanta da sauran ƴan mata da ke zalla a cikin gari wanda ba su zuwa makaranta. Ko me ya samu yarinya in tana cikin wannan kaya an san cewa ɗaliban makaranta ce makaranta ka so da shi yasa za ku ga dukkan makaranta kinnan kowace makaranta da uniform da baji wannan shike nuna bambancin wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba.
Ya ce bai dace ba ce yarinya za ta zo makaranta ta zo da kayan makaranta da basu dace ba
kuma bai dace ba a ce yarinya za ta zo wajen koyon ilimi kuma a ce ta shiga wanda bata kamata ba. Wannan matsala ce wanda ke ci mana kowa a ƙwarya ba ma jin da saboda haka ku ga ku iyaye kun ta wannan mataki za ku dauka wace shawara za ku ba makaranta.
Malam Suleiman Maska ya ce kamata ya yi a ware wani guri domin ita hukumar makaranta ko kuma hukumar iyaye da malamai su rinka dinka wannan kayayyakin makaranta.
So ina ganin wannan one of the solutions could be a centralizing inda ake uniform da that is PTA kana iya zuwa na a ba ta waje su bude shagon tirin za su rinka dinka uniform din ƴan makarantar nan. Duk sabon ɗaliban da aka kawo ta bada kuɗin uniform ko ta kawo materials din ba wanda zai ishe ta. Wannan su ne ga style ga measurement duk da aka dauke shi a kalla a baya ki kaza kasa waje kaza riga ka ta kasa tsawo kaza wando ka ta tsawo kaza kuma ga aikinka mai kama ki da sauransu. Idan aka tsananta instruction every day a sati guda a gani.
Bashir Isa shawartar iyaye da malamai yayi da su ƙara sanya ido akan wannan matsala.
Shawara da nake da ita nan shine wajen dinka kayan makaranta iyaye ya kamata sa ido sosai da malaman ma saboda mu muna bakin kokarin mu misali idan za ga yawanci yaran da ke zuwa da wandan yawanci ba haka ba dinka shi akai ba suke zuwa ko da alzare da allura sai su matse shi to idan suka ga wani sa in malamai sun lura suna sa su yanke shi ko su barke shi amma abin mamaki shine yanda akai suka fito da shi daga gidan
Aliyu Dahiru malami ne a makarantar ya ce dubarar da suke yi ita ce su sa dalibai masu lada dalibai wato prefect wajen duba irin kayakin da suke sa amma yana mai cewa matsalar tun daga gida take
dubarar da dan muka dan fara bulluwa ita sai a tura prefect dan uwan su su shiga shi class din su bincika su gani waɗanda suke da wannan matsalar su jiddo su da kuma an jiddo ta za a bata babu riga ne a cikin ta ko kala nan ma is another problem matsalar da daga gida ke faruwa ya kamata a ce iyayen yara sun sa ido tun lokacin da yaran su zasu daga gida zuwa makaranta inda suka da matsala su yara ta kamar su zo makaranta abin da ya rage su ko malamai su dora sama
Binta Faru ita ma malama ce a wannan makaranta
game da maganar uniform dai muna duba daliban nan so da yawa abin da muke gani shine wannan riga din gilalla suke sanyowa ta gida maimakon rigar makaranta sannan kuma an tare su an dani musu hukunci daidai wanda ya kamata still dai gobe sai mun ga irin wannan abin ba mu san yadda za a bullo matsalar ba sai dai iyaye ya kamata sa ido sosai kafin yarinya ta tabbata ta sa proper uniform
Salisu Musa ya ce yaran sun ɗabi'antu da sa matsatsin kaya tun daga gidajen iyayensu
game da dress da ake magana kan wanda yara suke sawa babban matsalar da muke fuskanta shi ne kusan yaran sun ɗabi'antu da sanya matsatsin kaya tun a gidan iyayensu wannan shi ke haifar da babban matsala akwai yaran da muke da su waɗanda mun iya kokarin da zamu yi akan su canza in yau zaka iya zuwa ka ce yarinya ta zo da wandan dan kan ma ta ƙara zuwa da shi ka ce gobe ta kawo shi ka anshe shi ka aje a hannunka amma jiban za ta zo da wani wandan za ta zo kuma irin dai wanda aka anshe
Hafizu Bala yana ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta inda yake mai bayanin cewa sun amshi ɗimbin kayayyaki irin waɗannan da aka haramta a makarantar daga ɗalibai amma har yanzu rawa ba
ta samu wani goyon baya da yawun waɗannan shugabanni na iyayen yara a matsayin gwamnati na rike dokar da ake tafiya da ita a ci gaba a haka ta yadda kowane ne ya tunkare mu muna da abin da za mu iya kare kanmu inda za mu tashi yanzu da mu kullum na a hannuna na bangaren jina sai a buɗe ofishin da muke aje kayayyakin buhuna za na riguna da wanduna da takalma waɗanda makaranta ke amsa
ya ce wasu iyayen ba su bin ka'idojin yadda tufafin makaranta suke
makwabci na ne duka gida ɗaya ne tsakanin da shi na dawo ko abinci ban ci ba na zauna uwa gida ina zaune sai gashi da wandan har inda nake zaune yana huci zai ce malam ka faɗi min yanzu wannan wandan mai matsala yana kai kamar mai mun kai mun duga sai shiru ina kallon shi ya gama hucin shi ya masallaci ya dawo kai a ƙarshe dai yanzu in ya ganni akan hanya tare da makwabtan mu da suka same suka ce to kai yanzu waɗanda ke kulawa da tarbiyyar yayanka ka biyo mataka kai ƙarshe dai har gida ya same ni kuma ina ba hakuri
sai wannan matsala ta sanya waɗannan kayayyakin makaranta ta dade tana addabar wannan makaranta a inda ɗalibai suke sabawa al'adar wannan yanki Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
an bayyana tsarin ilimi na boko wanda ke tafiya kafada da ilimin addini a makarantun gwamnati a Najeriya abin ayaba ne masana da kuma masu sharhi akan harkokin ilimi suka bayyana hakan a wajen gasar Alkur'ani a garin Azare da ke jihar Bauchi ga wakilin Abdul Wahab Muhammad dauke da rahoton
Babban bako mai jawabi Dr. Khalid Abubakar Aliyu babban sakatare na Jama'atul Nasarar Islam ya janyo hankalin gwamnatoci da su ƙara kokari a fannin samar da ilimi mai inganci na boko da kuma na addini wa 'yan Najeriya sannan ya gargadi dalibai da kuma iyayen yara da su kaurace ma yin kalaman da zai haddasa rikici da kuma tashin tashina a tsakanin al'umma
a kiyaye fitina a kiyaye tashin hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar da bayinsa cewa fitina wato a fitini mutane sun addininsu da aqidarsu da zamantakewarsu da zaman lafiyarsu to wannan ya fi yaƙi ko ma kisa lallai a kiyaye wannan wato ba wanda suka jawo kaɗai take samu ba daga a kiyaye ta sa mutum wani yana zaune lafiya babu dalilin sama balle na ƙasa ba cas ba as sai ka ga wato wani ya jawo fitina kuma ta fada kan wani Allah ya tsare zagi da batanci ba zai sa mutum ya samu abin da yake wato so ba maganganu masu kyau na mutunci da sanin ya kamata ba sa kuma sun yarsa dan kalma daya ta kan jawo yakin shekara da shekaru a zubda jini a bata zumunci a bata zamantakewa da makwautaka
baya ga ilmantar da dalibai addinin su gasar karatun alqur'anin wata kafa ce dake hada dukkanin daliban Najeriya wuri guda domin a samu wanda ya fice da zai wakilci Najeriya a gasar da ake yi ta duniya a kowace shekara Dr. Zubairu Abubakar Madaki shine shugaban kwamitin gasar a jihar Bauchi yayi karin haske kan batun
gwamnatin jihar Bauchi ta ba da kudi miliyan 3 domin ai kamfin waɗannan yara kafin a je gasa ta kasa baki ɗaya wanda za a yi a jihar Gombe a wata mai zuwa saboda haka waɗannan yaran da suka ci na ɗaya ɗaya mako guda 12 wanda za mu je mu yi kamfin din su na tsawon mako 2
a ƙarshen gasar an samu waɗanda suka zamo gwarzaye a ɓangaren maza da ko mata
sakamakon gasa na wannan shekara gwarzon shekara a ɓangaren maza wannan shekara Mas'ud Idris Gitan karamar hukumar ta fawa ɓalewa wacce ta yi ta farko ta zama gwarzon shekara a wannan shekara Rashida Abdul Qadir karamar hukumar Misau السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا
daga bisani naji ta bakin gwarzuwan shekara game da burinta na gaba
sunana Rashid Abdul Qadir na fito daga karamar hukumar Musa a gaskiya yau ba zan iya kwatanta irin farin cikin da nake ciki ba abin da zan ce sai dai alhamdulillah su ma na baya Allah ya ba su ikon yin haka ko fiye da haka
ganin ke cewar za a soke wakilci jihar Bauchi a Najeriya da ma kasa baki da kuma duniya ma
abin da na sa a gaba shine in Allah ya yarda zan ƙara gyara karatu na fiye da na da saboda ina burin na wakilci ƙasa ta Najeriya in Allah ya yarda
Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
jama'a abinda shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokanan aiki ni Iliya Kure yake muku fatan alheri mu huta lafiya
da malamai waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar kama kullun za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri